ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. إن الحمد لله، شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يدى مكساب هدوء أولنا مسلا تيمي البركة إن شاء الله نا النور دكينا وستو أبو جادا تفسير قرآني ميجرما بسا قهوري ودى يداد أمن تيوانا الله سبحانه وتعالى زامو تيكا بركاراتو. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da abin da Qur'ani yake koya mana. Dukkan wata gara basa da ke watan Ramadana ni da ku Allah ya mana tarayya a cikinta. Dukkan wata jarrabawa marar dadi ni da ku Allah ta'ala ya kare mu gaba daya. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya da tausasawa zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan abin da yake daidai. Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarmu a halin muna muminai. Jarrabawa da muke fama da su a ƙasa kala-kala da ya shafi ɓangare na tsaro, ƙuncin rayuwa, gurɓacewar tarbiyya, mutuwar zuciya da makamantansu, muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana wajen magance su. Ababe da suke na alkhairi a ƙasar mu, Allah ta'ala ya ƙara musu albarka da kuma ninka su ninkin baninki. Ababe marar daɗi, Allah ta'ala ya takaita mana su ya kuma gusar mana da su gaba ɗaya. Halin jarrabawa da ake ciki a gabar ta tsakiya, muna roƙon Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya. Waɗannan fitintinu Allah ya nuna mana ƙarshen su. Waɗanda suke azzalumai Allah ya shirye su, in ba za su shiri ba Allah ta'ala ya karya su. Waɗanda aka zalunta Allah ta'ala ya bi musu kadinsu. Muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya a Najeriya, ya zaunar da mu lafiya a duniya gabaki ɗaya. Allah ya taimaki mutanen ƙwarai masu ƙoƙarin tabbatar da adalci, ya karya mutanen banza da masu ƙoƙarin tabbatar da zalunci. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 15 go a wata na Ramadana, hijira shekara ta 1447. Azumi yana ta tafiya, kaga koda kwana 30 za a yi a yau dai an yi rabi insha Allah. Laraba sukan ce wai al-iftida nisful amal, dukkan abin da aka fara shi to an yi rabin sa, to bare kuma abin da aka riga aka yi rabin sa ga mai nisan kwana in Allah ya yarda an kammala. Ya Allah ta'ala karka haramta mana albarkar da ke Ramadan. Allah ta'ala ladan da kake bayarwa ga wanda ya azumi Allah ka ba mu, lada da kake bayarwa ga waɗanda suka ayyukan alkhairi kala-kala, Allah ta'ala ka ba mu, Allah ta'ala ka ba mu. Allahumma ij'alna min utaqa'i shahri Ramadan, Allahumma ij'alna min utaqa'i shahri Ramadan, Allahumma ij'alna min utaqa'i hadha ash-shahr al-mubarak. Allahumma taqabbal du'a'ana wa du'a'a man talaba du'a'a minna. Allahumma kun ma'ana wa la takun alayna. Allahumma walli alayna umurana khiyarana wa la tuwalli alayna umurana shirarana. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu. Allah shi sa mu wanye lafiya. In akwai tambayoyi masu ma'ana Ibrahim bismillah. An samu ƙarin tashoshin talabijin da rediyo da ake ɗaukar nauyin tafsiri. A shekaran jiya na nawa muka tsaya? Mun tsaya a 101, yanzu an samu har guda 103. An samu midiya 103 da ke sanya wannan darasi. Muna roƙon Allah ta'ala ya karɓe shi a matsayin ibada mu da muke yi da kuma 'yan uwan da suka ɗauki nauyi. Na 102 shine Albani TV wanda suka ɗauki nauyi shine Alhaji Musa MD is manager na Money Point Kano branch daga 12 zuwa 1 na dare. Na 103 shine Premier FM 102.7 Radio Kano daga 10 zuwa 11 na dare wanda ya ɗauki nauyi Alhaji Abdullahi Bashir Haske Chairman AA and R Investment Group. Allah ya biya su da gidan aljanna, ya ji kan magabatansu, ya albarkaci zuriyarsu, bukatunsu a wurin Allah, Allah ya biya musu. Mu ma duka bukatunmu a wurin Allah, muna roƙon Allah ya biya mana. Na'am, bismillah.
Malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace Allah ya ansa wa duk wanda ke sauraron wato wannan karatun naka a cikin isna alkhairi.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Yace cewa malam na san kai magana akan yin IVF idan akwai kundalin health condition. Amma menene ingancin yin IVF? Dan kawai mata da miji suna sha'awar wato dan kawai mata da miji suna sha'awar haihuwa na NPU ko NPU ko kuma suna son su haifi uku ko biyu lokaci guda dan matar ta huta da haihuwa akai akai kamar yadda malam yanzu ya zama ruwan dare ma'aurata da yawa na zuwa.
Listen, ni ne na zama ruwan daren ko kuma abu? To ai sai ka tantance tambayan kaga ka gyara Hausa. A to ba ni na zama ruwan dare ba, IVF din kenan ya zama. Okay, to shikenan. Insha Allah muka ai gara mu zama ruwan hantsi go. Karan ma
Allah shi ka ga.
Yi ji wa yanzu IVF ya zama ruwan dare.
Yawwa, yawwa.
Da yawa na zuwa saka musu a kasashen waje ba dan suna da wata matsala.
A takaita tambayar ta yi tsawo. Mun amsa wata tambaya mai shigen wannan akan IVF, wato IVF shine in vitro fertilization. Sai ya zama acronym dinsa sai a ce IVF kamar yadda masana likitanci suke faɗa. Majma'ul Fiqhil Islami, wato Islamic Fiqh Council da ke Jidda, ƙarƙashin OIC suke waɗannan countries da suke kamar 54 har zuwa 57 da waɗanda suke observers suna da council na duk abin da ya shafi addini ana zuwa a kalli abu. Wannan matsala ta taso Majma'ul Fiqhil Islami, wato Islamic Fiqh Council na duniya da ke da headquarters a Jidda, suka kira masana likitanci a ciki akwai Dr. Saleh da yake da specialization a area. Suka yi cikakken bayani yayin ake IVF, bayan an kammala sai suka cire wasu fatawoyi, suka yi isdarin fatawa. Volume na fatawoyinsu na uku, issue na farko, namba na 423 da 424 sun yi amsa tambaya da ke da kama da wannan. Suka ce na farko, yin in vitro fertilization don halaye guda biyu yana zama halal, amma ko a wurin aka haƙura shi ya fi sauki. A halaye guda biyu, na farko ya zama akwai medical necessity, shi ne ya zama mace ba za ta yi ɗaukan juna biyu ba saboda wani jarrabawa na halittanta, sai zama tana da sha'awan haihuwa, mijinta na da bukata, to anan suka ce ya halatta a yi in vitro fertilization. Shi in vitro fertilization da suka faɗa kamar artificial fertilization ne, ba wanda yake natural one ba. Na biyu suka ce in akwai infertility, shi ne ya zama mace kwayoyi na haihuwanta ba iya fertilizing ɗinsu a cikin ainihin uterus nata. To in aka samu matsala ɗayan biyu ko na farko, wannan kaman uku, na farko ya zama gabanin a fara yi ya zama tsakaninta da shi akwai aure wanda yake ingantacce, su ma'aurata ne, bi ma'ana baya halatta wani yayi donating kwayoyin halittarsa ga wata, dole sai ya zama akwai aure tsakanin miji da mata. Na biyu, idan za a yi, ya zama kwayoyin halittar jikinsa aka ɗauka, aka kuma yi fertilizing na uku da X dinta. A wajen fertilization in zai a saka a cikin mahaifarta. Mun fahimta? Suka ce aka cika waɗannan sharuɗa ɗin, ya halatta ana iya yi. To a wannan wurin sai suka ce, idan daman ba kwa haihuwa sai kuka yi sha'awar yin IVF, lokacin yi sai kuka ce to muna sha'awar amana wanda za mu samu ƴan biyu, sai aka yi, to a nan ba a yi laifi ba, don daman ba a samu haihuwan ba ne, yanzu kuma aka samu sanadin za a nemi haihuwan artificially da izinin Allah, sai kuka ce a muku ƴan biyu ko uku, kuma ya kaddara Allah ya sa hakan ya yi, to babu laifi. Amma mace na haihuwa normal haihuwa, ba ta da matsala, kawai jarrabawa ta samu na tana son ƴan biyu ba ta samu ba, sai ta je don a mata wannan, suka ce a nan bai halatta ba. Saboda ai rasa haihuwa babinsa daban. Yanzu kuma a je a ce kina samun haihuwa, kina neman ƙarin adadin ƴaƴa ne a lokacin, suka ce wannan bai zama justification ba. Saboda process ɗin yin abun, babu larurar da ya kama ki zai ki exposing jikinki da wasu al'amura na jikin miji kawai don neman an samu ɗaɗe mu biyu muke so. Mafi sauƙin hanyar aihuwa da Ƙur'ani ya bayyana mana shine addu'a. Yin addu'a da kuma cin abun da yake ƙara lafiyar jiki don a samu haihuwa. Addu'a ɗin nan annabawa da yawa, ga irin annabi Zakariya da makamantansu, ai da suka nemi aihuwa roƙon Allah suka yi, kuma sun ma wuce gabar haihuwar, amma sai Allah ta'ala ya ba su haihuwa. Mu kuma ƴan baya Allah ya gaya mana mu yi addu'a, rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama, da yake cikin suratul furqan aya ta 63. Wannan addu'a in mutun ya rike ta, ta ishe shi akan tarbiya da kuma neman mata na iyalansa na kware da ƴaƴa na kware, mu rike addu'a. Sannan suka ce babu laifin akwai abin da ake ci na abinci da zai taimaka wajen samun ƴan biyu, ai babu laifin abinci. Akwai wani report da na karanta ina ga last year ne, cewa interestingly cewa wai garin da yafi kowanne ƴan biyu a duk duniya a Najeriya yake. Duk duniya a cikin jihar Oyo ne, ina ji wai Igbo Oro ne ko? Something like Igbo Oro a cikin jihar Oyo ne. Kusan yana da wahala ka samu gidan da babu ƴan tagwaye twins. Kusan ana kiransa, wai report din ya kira shi da the capital, the twin capital of the world. Wato shine kaman headquarters ƴan tagwayen duk duniya. An yi ta hirar da su a report din, suna bayani su abinda suke faɗa ya taimaka musu. Akwai yawancin kuɓewa, musamman ganyen kuɓewa a yi miya da shi, sannan akwai cin doya, maybe doya ta su ta musamman ne. So baiwar Allah sai ki sa aka miki trailer doya, kuma ki buɗe gonar kuɓewa ki ta ci. So in irin wannan ne na abinci, malamai suka ce babu laifi, amma ƙetarewa a shiga wata harka ta daban, magana mafi inganci a bari shi ya fi, tunda ana samun haihuwan twins ne ba a samu ba. Kuma alaƙar twins da dama yana da alaƙa da gado. Idan a gidanku iyayenku sun taɓa yi kaka ko baba ko mahaifiya ko mahaifiyarta ko na abu, in akwai a cikin tsatsanku, to ana samu cikin sauƙi, ana iya maimaitawa. Don haka duk waɗanda suke da twins a zuriyarsu, a family wanda suka yi haɗa jini da su, to cikin sauƙin Allah ya kaddara ana iya samun abin ya maimaitu a wani gida. Amma ba dole sai a kowane gida ba kuma ya maimaitu. Allah yana babu abin da ya san, shi ne alkhairi gare mu. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Yawwa, yawwa, ka kyauta. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Ina fatan alkhairi ga malam da ana ramma, kuma Allah ya fi iyayen malam da namu baki
daya. Amin ya hayyu ya qayyum.
Yake cewa tambaya ta ga malam ita ce, ilimin falaki na taurari shin ya halatta ga musulmi ya nema? Ina neman ƙarin bayani a wurin malam da walafi.
A cikin sharhan kitabu tawhid alqaulul mufid na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, wanda yake mai volume biyu, a volume na biyu namba na 102, ya raba ilimin kashi biyu, akwai na halal akwai na haramu. In ilimin falaki ne kai tsaye, to shi halal ne, shi ake kira ilmul falak. balma yace akwai na wajibi, akwai na halal, sai na biyu akwai ilmu tanjim, shi kuma kawai ilimin tauraro, shi kuma yace wannan yana kai matakin haramun ne. Ilmul falak shine tura yake kiransa da cewa astronomy. So astronomy halal ne yace balma wani lokaci wajibi ne. Shine irin wanda Allah ya ishara kansa a Qur'ani da yake cewa huwa allazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al ayati liqaumi ya'lamuna a cikin suratul an'am aya ta 97 kenan zai zama na'am 97 haka ne. Don haka Allah ta'ala kaga ana yace ya sanya muku tauraro. Kuna samun shiriya da izinin Allah gare su a cikin duhun dare da a cikin ruwa ma idan kuna tafiya. Anan sai suka ce ilimi na astronomy shine gane movement na tauraro, tafiyansu da jujjuyawansu, don a gane alƙibla in za a yi sallah wajibi ne, don a gane farkon wata da ƙarshen wata saboda aikin hajji da azumin wata Ramadana wajibi ne, don a gane hanya idan ana tafiya ko a jirgin ruwa ko abin da ya kama da haka a yi saving rayukan mutane wajibi ne, don a sarrafa rayuwar duniya na abin da ke da alaka da maslaha ta duniya yace halal ne. Wanda yake zama bai halatta ba kuma shine aiki da ilimin tauraro, don a nuna tauraron na iya bada arziki ko su hana ko su rayar ko su kashe, duk ilimin da ke da alaka da wannan kuma yace haramun ne. Dogaro da hadisi na manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi da yake cewa man iqtabasa ilman min an-nujum iqtabasa shu'batan min as-sihr. Wannan hadisi iya cikin sunan na Imam Abu Daud, zai zama hadisi na 2480. Annabi tsira da aminci tabbata gare shi yana cewa duk wani wanda ya nemi ilimi na tauraro don irin wancan maslahar rayarwa ko kashewa ko arzitawa ko talautawa ya nemi wani bangare ne na sihiri, kuma ƙarshen halaka ne. Allah ta'ala ya kare mu daga halaka. So ala ayi halin astronomy za mu ce ya halatta, astronomers abinda suke halal ne, astrology shi a magana mafi inganci bai halatta ba, don haka astrologers abinda suke yi shine ya zama haramun ko. Don haka sai mu bambance astronomy da astrology, ababe ne guda biyu scientifically. So ɗaya halal ne, ɗaya kuma haramun ne. Kuma astronomers suna taimaka hatta wajen tabbatar da ganin wata. Ana so mu kalli wata ne ido na ido, ido da ido. Amma su suna aiki da na'ura su gane movement na wata, su iya gane an haife ta ko ba a haifa ba. Wannan zai taimaka kawai wajen validating ganin ido ne. Yayi validating ko yayi invalidating. Saboda duk inda ka karbi ai data, kana buƙatar validation na data. Ana iya ba to aikin sa su wannan su yi validating abin da aka yi. Wata bata zo inda za a ganta ba, haife ta ba kace ka ganta, sai a ce taya za a yi kaga abin da ba haifa ba. Shi yasa muka kula mai alfarma sultanul muslimin shi his eminence Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar hafizahullah ta'ala, tun da ya karbi shugabanci 2006 yanzu shekara 20, har ga Allah an samu ci gaba matuka da gaske akan al'amarin ganin wata wajen fara azumi da ajiyewa. Ba dole abin da yake dace da sarranmu ba, saboda ita shari'a ba kullun sarrai take goyon baya ba. Ya jajirce akai an zage shi, an yi tsinuwa, an yi bakar magana, amma duk da haka ya jajirce akan abin da yake ga shine me shine daidai. Wannan kuma matsala ce ijtihadiyya, kuma yana ga daidai ne, kuma haka shugaba yake jajircewa akan abin da muka fahimci daidai ne. In ko kuskure ne to kuma sai mu karbi gyara, anan ma wajibi ne. Iya daga cikin areas da aka samu significant improvement, wanda ya san gabanin hawarsa zuwa yanzu, har ga Allah duk wanda yake ya san ake ganin wata a Najeriya ya san akwai kwamacin ala da yawa. Kawai dai mun rike hadisai ne ake biyayya, an ce an gani shikenan sai kai. Amma wasu al'amuran haka aka yi ta yi a wurin Allah, dai mun kubuta don mun yi biyayya ga shugabanci a wurin da aka ce mu yi biyayya. To muna roƙon Allah ya bashi lada kuma ya ci gaba da masa jagoranci a shugabanci. Allah ta'ala ya kare shi daga sharrin shaidan, duk abin da zai kai shi aljanna da mu gaba dai Allah ya dora shi a kai. Shugabanci yana da wahala, so mu riƙa masa addu'a Allah ya taimake shi. Na'am, za mu tashi akan aya ta nawa a ran ma a cikin suratul nisa. Muna suratul nisa sura ta 4. إن كان آية بسم الله كاول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدعون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
دنغري القرآن الله يمك البركة غنينا غنايك ينبا Allah ya sa mu a damshin Qur'anin. Allah ya ba mu albarkar sa. Allah ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama. Aya ta 9 a cikin suratul Nisa Allah ta'ala yace wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha alladhina suji tsoro alladhina wadanda law taraku da sun bari a baya ko idan za su bari a baya zurriyatan zurriyarsu bi'afan mai rauni idan suna roƙon kada su bar bayansu ya lalace falyattaqullaha to su yi takawa zuwa ga Allah wal yaqulu su fadi magana qawlan magana sadida wacce take ta daidai magana wacce take mai kyau wannan aya ta 9 a cikin suratul nisa na daga cikin wasiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ne akan kula da dukiyar marayu akan kula da haƙƙin marayu akan kula da mutuncin marayu akan kula da kadarori na marayu idan mahaifinsu ya rasu ya bar duniya mafhum tayyib wal yakhsha a wurin malaman nahau lamun din nan wanne ne lamul amr ne lamul amr kuma yana yi wa fi'ili mudari'i dauri jazma ina jazmin yake shine an yi hazfin harful illa shi yasa aka ce wal yakhsha ba a ce wal yakhsha ba saboda a zahirin sa akwai ya'un da ake rubuta amma ana karanta da alifun in kace yakhsha za ka ga bayan shine din akwai ya'un a rubuta amma alifun ne a ka'ida so ka'idan daure wanda aka ce wal yakhsha tun daga lamun ta umurni ta zo fi'ilun a matsayin lamul amri ne Allah ya umurci suji su yi khashiya waɗannan mutanen to sai aka goge wannan alifun da ke rubuce sai zama wal yakhsha ba a ce wal yakhsha ba ya yuktab ya wa yuqra bi alif ana rubuta ya una ma ana karanta da alifun ne kalmar al khashiya da Allah yace suji a wurin al khashiya shine ashaddu al khawf wato tsoro mai tsanani in kace ina jin tsoro to sunan wannan al-khawfu a larabci in kace ina jin tsananin tsoro to ya zama al-khashiya shi al-khashiya tsoro ne amma wanda ya tsananta bambancin al-khashiya da al-khawfu shine al-khawfu general tsoro ne wanda kowa yana ji amma al-khashiya kuma tsoro ne da ya ginu akan gadon bayan ilimi in a ci al'amarin addini ne to ilimin addini in kuma ilimin duniya ne to abu tsoron da ya doro akan tsananin ilimin duniya na abin da kake tsoro shi ma zama khashiya ne yanzu min babil misal idan ka je gaban likita sai ya gaya maka wata cuta hankalin sa ya tashi kai kuma kana ga normal ne baka jin wani abu ya dame ka yau idan zaka je Europe ayi blood test sai same kana da malaria fever sai kaga hankalin su ya kade sun shiga wani halin kakanin kai malaria fever saboda suna ga tana kisa kai kuma normal ne ba malaria mutanen mu ma da ganganci malaria kan ba ma safe treatment suke ba kawai daga yaji sai yaje kebisa ce ban kwaya ukun nan mai karfin nan din yaje sai ya dura ba ma sai likita ya bashi ba ba ina goyen bayan haka bane wai in nuna cewa ita a wurin mu normal ne malaria fa garin ta muke daya da kaman dan mura haka dan sanyi ya kama ka amma bature hankalin sa tashi yake me dalili ya san hatsarin ta a duniya amma kai da baka karanta ba hankalinka yana nan a kwance to kaga kai da kake kwanciyan in ma kana tsoron al-khawf ne shi ba da hankalin zai tashi al-khashiya ne don da ilimi yake yi a yanzu anan daga kaji karan bindiga kowa hankalin sa ya tashi amma mafi yawan mu al-khawf ne amma an ka samu jami'in tsaro soja ko dan sanda ko wani na farin kaya da ya saba wargaje bindiga ya hada ya san illanta to yafi kowa tsoron bindiga me yasa yafi kowa tsoro dan yafi kowa sanin illarta da ilimi so duk wanda ya san bala'in abu na hakika yafi tsoron sa akan wanda bai sani ba yanzu kuna fita da danka kun zo tafsiri zai ketar hanya shekaran sa hudu ko biyar sai ya fita a guje a hanya kai ka fi shi damuwa zaka rude ka tafi a guje ka kamo shi dan me don ka san illar hanya in mota ta buge shi bai sani ba to shi yasa duk abun da ya gido akan ilimi sunansa al-khashiya wanda kuma babu ilimi sunansa al-khawf a ramma zakai ba mu misalin ko da aya daya qur'ani
wa minan nasi wad-dawabi wal-an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور
wannan cikin suratu fatir kenan aya ta 28 muhallu shahid Allah yace innama yakhsha Allah min ibadihi alulama wadanda suke yin khashiya akan al'amarin Allah daga cikin dukkan bayinsa malamai ne kadai shi mara ilimi tsananin tsoro ne ba tsoro ba don haka ga magarin musulmi yana sai ka ce yana tsoron Allah masu ilimi da suke bin Allah kuma suna tsananin tsoron Allah don ya san girman wuta ya san girman aljanna ya san kudura da irada ta Allah ya san girman mala'ikun Allah ya tabbatar shi bai taka kara ya kira baga baga Allah so wannan shi yasa da ilimi kadai ake samun tsananin tsoron Allah shi yasa dukkan lalacewar society a duniya maybe na zama lauyan malamai a matsayina na almajiri dogaro da wannan aya duk lalacewar society wanda suka fi kowa dama-dama a cikin society su ne malamai duk yadda society ya lalace su suka fi kowa dama-dama a society wannan ba wai a Najeriya ba a duk duniya haka ne saboda su ne suke dauke da wahayi su ne magada annabawa kuma annabi ya ce su ne amintattun Allah a bayan ƙasa su ne jama'ar da Allah ya amince ba zai yi duka su ci amanarsa ba ko da wani ya kuskure sai an samu masu togewa su ce a'a ba za mu ci amanar Allah da addinin Allah ba shi yasa suka zama su ne aminan Allah a bayan ƙasa shi yasa duk societyin da ake so a ci amanar mutane aikin farko da ake shine a zubar da kima da darajar masu addini in aka zubar da kima da darajar masu addini duk duniya babu kasar da ba za a shiga anaki ba anaki shine zama ba doka ba koda ai a yanzu a Najeriya ba wai constitution ne hana talaka ya dauki doka a hannunsa ba wallahi karantarwar malaman addini ne su kadai ake ragarwa saboda su ne za su ce Allah ya ce kaza bai halatta ba ya ce wallahi ba dan dai malaman nan sun ce wallahi da ba za mu bari ba me dalili shi yasa ko zaman lafiya da ake wallahi akwai gudumawar masu addini addu'o'i da suke ba dare ba da rana a zo karatu a yi addu'a wallahi na cikin abin da yake sa ake iya surviving in ba haka ba irin bala'in da ake ciki da tuntunin ba a watsai ba amma dalilin addu'o'i da ake da karantar da mutane da ake shi ya hana yau in ba dan karantarwa ba anan akwai wani bandit da yanzu bandit ne yanzu anan da akwai wani kidnapper me hana shi saboda yana ji an ce Allah ya ce haramun ne me yasa wanda yake jeji yake yi saboda bai tsaya ji sakon Allah din ba don haka Allah yake cewa waɗanda aka bari a baya da marayu wal yakhshal ladina su ji tsoro alladina waɗanda law taraku min khalfihim wato wal yakhsha ay yudayyu mal al yatama bi akliha su ji tsoran kar su tauye dukiyar marayu ta bangaren cinta su cinye dukiyar marayu alladina waɗanda law taraku koda za su bari suma zurriyatan ya'yansu bi'afan masu rauni menene zurriya a ka'ida na shari'a dukkan ƴaƴanka maza da mata zuriyarka ne yau duk ƴaƴan da aran ma ya haifa maza da mata zuriyarsa ce wanda ya haifa amma a wajen jikoki malamai sun karawa juna ilimi karawa juna ilimi shine dukkan ƴaƴan ƴaƴanka namiji danka namiji sunansa Abdullahi duk dan da ya haifa zuriyarka ne amma kana da ƴa mai suna Maryam misali to ita zuriyar ne amma ƴaƴanta khilafiya ne wasu malamai suna ga su ba zuriyar ka bane amma dukkan ƴaƴan ƴaƴanka maza wanda suna cikin su zuriya ne ita ƴar ta ka zuriya ne amma ƴaƴanta ba zuriya ne kai tsaye naka ba zuriya ne na gidan baban su so kuma sai dai su ce zuriyar mu ta farko bangaren mahaifi kaza sai kuma zuriya ta biyu sai a ce bangaren mahaifiya amma bangaren mahaifi ake fara dauka a zuriya mafhum طيب wani zai ce ai Allah ya kira Annabi Isa a matsayin zuriya ta Maryam malaman Qur'ani suka ce eh Maryam ma masa ne kuma an kira shi a matsayin zuriya me dalili saboda shi Annabi Isa alaihi salam bai da baba sai mama saboda haka Allah ya sa aka haife shi ta hanya ta mu'jiza babu uba kuma ba a yi fasikanci ba anan malaman gado suka ce to idan mutun ya waye gari bai da uba sai uwa to anan uwar tasa ta zama ita ce zuriyar sa kuma za ta ci gadan sa bil fard wa ta'sib anan ita ce za ta ci gadan uwa kuma za ta ci gadan uba so da haka wanda yake da uwa kadai babu uba uwar na cin gadan rabon uwa kuma ta dauki rabon uba don ita ce uwa uba din gaba daya don haka zuriyatan wannan shine a takaice ma'anan zuriya zuriya ta farko ta ka dukkan ƴaƴanka maza da mata ƴaƴan da ƴaƴanka maza suka haifa 100% zuriyarka ne ƴaƴan da ƴaƴanka mata suka haifa wani bangare zuriyar farko shine zuriyar gidan babansu zuriya ta biyu tukunna sai a zo da su a ce zuriyar mu ta biyu take kaza amma ta farko bangaren uba ne mafhum tayyib don haka waɗanda suke da wannan zuriya bi'afan mai rauni zuriya mai rauni wanne ne malamai suka ce idan kai ka gama rayuwa a anguwarku kuna makwabta da juna kar ka cuce su don kai ma kana iya barin duniya ka bar zuriya mai rauni in ba ka da ƴaƴa akwai jikokinka wanda ƴaƴanka suka haifa ai aljaza'u min jinsil amal ne yadda ka mu'amalanci wasu haka kuma a mafiya yawan lokaci kai ma ake mu'amalantarka so da ka kai kaffa ka ci dukiyar don kai ma kana iya barin zuriya mai rauni kamar yadda babansu ya rasu ya basu zi'afan rauni na farko shine yaro karami na biyu dukkan ɗa da aka sa ya samu taɓuwar hankali wanda bai san bai da hankali ya taɓu yana cikin bi'afan ko da ya kai shekara 50 shine bai san wani ma tsirara yake yawo wani ajeji yake tafiya sai an kamo shine taɓuwar hankali wato wanda gaba ɗaya ma bai san me zai amfane shi ba wani saboda taɓuwa ma sai an sa marwando an ɗaure zai je kwabe ya fita to wannan iya cikin mai rauni na uku yana cikin zuriya mai rauni waɗanda suke mata ba su yi aure ba duka suna ciki saboda me a mafiya yawa ba su iya fighting for their right har sai wani ya tsaya musu to karka cuci marayu a wani wuri don kai ma akwai tsammanin ka bar marayu in baka bari ba ɗanka zai iya bari don dukkanin su zuriyarka ne ko ɗanka ne bari zuriya ce kuma Allah baya mantawa in ka ci amanan wani bayan shekara 100 ma sai abin ya ƙara maimaituwa a cikin familinka kana iya yin laifin da duk duniya babu wanda ya sani amma wallahi bayan shekara 100 sai Allah ya tona asirin abin ya faru a zuriyarka Sheikh Ali ibn Abdul Khaliq al-Karni ya kawo wata kissa mai muhimmanci yace wani mutum ne yace babansa na da kuɗi yace amanar baban me ke faruwa haka kawai shi ma da ya tsufa bai ga kowa a duniya ba wanda ya sani uban na da kudi ya dauke shi ya kai hijeji ya halaka ya zo dauke dukiyar shi kadai ne mai cin gadon sa sai ya gaya wa kowa bayan ya zo ya haihu dan sa yayi wayewa taran sai dan ya dauke shi akan jaki shi ma kuma kan jaki dauki baban sa a lokacin kawai sai ya jeji da shi suna tafiya dana ina za kai da yace kai hakuri za ka ga wurin suka isa jeji suka tsaya uban sa yace sauki dan yace sauka ana sai yace baban yace ma za taf'al bi me zaka aikata da ni yace uridu an asbahaka ina so na yanka ka ne sai uban nasa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yasa zaka yanka yace haka kawai naji in yanka ka sai yace aljaza'u min jinsil amal lalle abinda kai haka ake maka yace in ya zama labudda ba maka zaka yanka ni fazbahani inda tilka sakhra yace matsa kusa da waccan wurin dutsen a dan gaba kadan nima na kawo babana na yanka a wurin da ya yanka baban sa nan dan sa ya kai shi ya yanka bayan shekara kusan 55 da yanka uban sa kuma duk duniya ba wanda ya sani sai yace to yace ka zo wurin amma sai ka matsa dan can ga daidai inda na yanka shi matsa wurin ka karasa sai yace lalle alƙawarin Allah gaskiya ne abinda kai haka ake maka shi yasa duk mai wayo baya cin amana in ka kuskura ka ci amana wannan cin amanar sai ta bi bayan ka shi yasa a rayuwa duk mutumin da ya taimake kar ka ci amanar sa babanka na farko mamarka ta farko wanda suke oganka a koyon sana'a ko oganka a kasuwa ko wanda ya karantar da kai addini wallahi duk ran da ka ci amanarsa sai an ci amanar ka ko ta yayarka shi yasa na biyu kuma illar cin amana duk ran da aka shaide ka wani ya taimake ka ka ci amananka mahaukaci ne kadai dabba zai yadda da kai gaba amma duk mai hankali in kana da record din cin amana guda daya to har abada mai hankali ba zai kare yadda da kai ba saboda a record ya ci amanan wane ya taimake shi ogansa ne to wallahi kai ma in ka sake da ci amanar ka kuma masu cin amanan ba sa canja mafiya yawan lokaci in dai ya ci amanan ɗaya to zai kara na biyu kana iya gane siffar masu cin amana idan kana oga da mutum mutumin da yawaita yabo ba tare da ya faɗa alkhairin da kai yayyabe ka ba to in kai wasa zai ci amanar ka kawai yayi taiba ka amma bai faɗa alherin da kai kwaya ɗaya ba to zai ci amanar ka wanda ba zai ci amanar ka ba shine wanda ya san alkhairin da kai wani ka taimaki marayu ko wani ka yi hidima kaza ko ka yi kaza dalilin wannan ka tantance yabo to wannan da sauki amma wanda suka yawaita tsananin yabo to babu dalili don suka samu gaba yadda suka yanka wani a baya kai ma za su yanka ka illar cin amana kenan jini take bi in mutum iya da sunnar cin amana in dai ya ci amanar ɗaya da ya taimake shi to duk abin da zai a duniya kai kafa kafa da shi in ka ba shi chance na biyu zai ci amanan ka shi yasa manzo Allah yace kunama bata harbi mumini sau biyu a rami daya to in an harbi wani kar ka yadda kai ma ƙara harbin ka Allah ta'ala ya kare mu daga cin amana don haka yace zuriyatan dhi'afan khafu alaihim Allah yace falyattaqullaha idan kana son Allah ya kula da bayan ka na farko karkaci amanan marayu da baban su ya rasu ya bar su mafhum karkaci amanar su shine wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim in baka so a ci amanan ƴaƴanka karkaci amanan ƴaƴan wani mamacin na biyu wal yattaqullaha su yi takawa zuwa ga Allah mun yi bayani a baya cewa Allah ya kira takawa sau 258 a Qur'ani babu wata kalma da Allah ya kulla alherin duniya da lahira da ita kaman kalimatut taqwa kalimatut taqwa ita ce kalmar da tafi kowace na uku yace wal yaqulu qawlan sadida su fadi magana magana mai kyau karkashin kiyaye amana wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan khafu alaihim magabatan mu an kawo kisosi da dama na yadda suke da kauna da tausayi da jinkai na marayu na farko akwai Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu Ibn Hajar rahmatullahi alayhi ke cewa kana salaf yu'assiruna al-futur ma'a al-yatama wal masakin yace dabi'ar magabatan mu na kwarai sahabbai a cikin su akwai wanda ko a Ramadana ne ba su iya cin abinci su yi bude baki sai sun kira marayu wani lokaci da talakawa suke bude baki da su ka'idan bude baki in zaka yi kana babban mutum ba a so ka bada priority kiran manya wanda zaka fara kiran marayu kai bude baki da su da talakawa Ibn Umar haka yake idan yazo gidansa ya makara bai dawo shan ruwa da wuri ba akwai ran da ya dai samu marayu sun zo bude baki aka ce ai bai da ba suka tafi da yunwa ranar ruwa ya kurba ya wuce da azumi wallahi abincin bude bakin bai ci shi ba bai ci abincin bude baki bai ce ba zan ci ba in dai har marayu sun tafi basu jiran ba an sallame su yace ni ma nan hakura yadda za su kwana da yunwa haka ni ma zan kwana da yunwa da ba zan ci abincin ba saboda me saboda girmama su girmama maraya respecting maraya honoring maraya nuna ya isa yana kara mutun daraja a wurin Allah yana kara wa dukkan garuruwan mu albarka marayu sai ka shirya musu bude baki kana babban mutum da ake ji da kai a ƙasa sai a shirye bude baki ka ce yau na marayu ne ko ka kira su gidanka ka ba su wajen zama da ake ba wa VIPs ko kuma ka tafi gidansu a shirye abinci a kai ka je ka zauna da su ka ci abinci ka ga yadda Allah zai maka albarka a rayuwa a wannan zaman sai ka ji damuwar wasu damuwar ba ta taka karata kare a cikin arzikinka ko mulkinka ba sai ka magance musu kuma har abada ba za su manta ba kai kuma da kai ka manta shi shi yasa Allah ya ce wanda ke son a kula da bayansa na farko kar ya ci amanan marayu na biyu ya yi takawa ga Allah na uku wal yaqulu qawlan sadida su faɗi magana wacce take magana mai kyau shine qawlan sadida magana wacce take mai kyau jama'a mu sani kalmomin bakinmu suna da tasiri akan ƴaƴanmu kalmar da kake faɗa shi yasa duk mutumin da ya zama sana'arsa shine a bashi kuɗi yayi wani ƙarya ko yayi kazafi ko yayi sharri wallahi alladhi la ilaha illa huwa yana da matukar wahala bayan sai albarka idan wani ba barawo bane kace masa barawo sunna ce ta Allah ƴaƴanka sai an samu barawo ko jikokinka in wani ba azzalimi bane kace masa azzalimi wannan kalma za ta dawo ko kanka ko danka ko jikanka sai sa Allah yace duk mutumin da ke son kada bayan sa ya lalace wallahi ya faɗi magana wacce take mai kyau duk kalmar da muke faɗa wallahi alladhi la ilaha illa huwa tana da tasiri akan ƴaƴanmu da jikokinmu da zuriyarmu gabaki daya ko me kake faɗa shi yasa karka kuskura ka faɗi sharri ai manzon Allah mana wasiya yace man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan muttafaqun alayhi ne gashi a muslim hadisi na 47 duk wanda ke imani da Allah da gobe kiyama ya faɗi alheri ko yayi shiru imamu malik bin anas rahmatullahi alayhi da wasu magabata da yawa sun hakaito yana cewa mun ga wasu mutane da asalin su mutanen kirki ne da suka shagala da zagin wasu mutane sai suka waye gari suka zama mutanen banza saboda duk abun da ka aibata wani bai aikata ba na laifi sai ya dawo kanka alkawari ne na Allah yace mun ga wasu mutane suna da kurakure sai suka kama harshe daga zagin wasu sai Allah ya ha suka daina yin kuskuren nasu imamu malik rahimahullah yace akwai wasu jama'a da muka gani a garin Madina iyayensu ƴan duniya ne fasikai ne ƴan tasha ne na hakika amma da ƴaƴan suka girma sai suka kame bakin su ba sa zagin kowa sai ya zama duk duniya ta manta da sharrin gidansu ganin su ake dattawa mutanen kware yace akwai wanda sun tashi ƴan manyan mutane ne iyayensu dattawa ne sai suka sake harshe wajen zagin wasu sai ya zama duk sun zama mutanen banza an daina ganin albarkar gidansu shi yasa Allah ya ce in kana son bayan kai albarka kar ka aibata dan wani duk wanda kai shari'a kansa shi ma uba ya haife shi akwai ran da za a kan ƴaƴanka in kace masa barawo bai yi ba to sai ƴaƴanka sun yi sata in kai ba kai ba in kace masa azzalimi in bai yi ba ƴaƴanka za su yi in kace masa mazinaci in bai yi ba ƴaƴanka za su yi in kace dan luwadi in bai yi ba ƴaƴanka za su yi in kace masa mushriki in bai yi ba ƴaƴanka za su yi ko kai kanka za ka yi shi yasa Allah ya ce mu faɗi magana mai kyau shi yasa ko wa'azi kake ba a baka license na ka zauna kai ta cin mutuncin mutane dan wa'azi ba shi addini karantar da shi shiryarwa ne ba yi wa mutane hisabi ba ba aikin mai karantarwa bane ka kira wani ka mai da shi kafiri ka kira wani ka mai da shi mushriki ka kira sunan wani ka aibata shi ba addini bane wannan addini kawai shine kayi magana a dunkule kowa ya ji abu mai amfani a karantarwa ka ya dauka amma lokacin da ka fara raba mutane masaukai a duniya da alakira ka koma hisabi ba karantarwa ba kuma hisabi aikin Allah ne shi yasa kaulan sadida yana sa kai ma aikin ka yayi kyau ka kame harshen ka kai mai kyau wallahi bayan ka yana yin kyau kuma kai ma kana kyau shi yasa Allah ta'ala yace mu yi magana mai kyau albarkacin bayan mu shi yasa Hausa suna da wani abu da suke mai muhimmanci idan Bahaushe zai yi abu ko kuma zai tunatar da kai a Hausa za ka yi wani abu sai a ce wani adina fa kana da baya fa sai a ce ka kiyaye fa kana da baya mai baya baya yi in ka tashi gaban dattawa ka san kalmar nan sai a ƙi yin wani abu na duniyanci don mai dan bayanka kar ka sa bayanka ya ji kunya a ce wani yana da baya kana da baya kake haka yanzu duba abin da wasu iyaye suke saboda mun shiga duniyar social media a TikTok kaga uba yana abu yana da ƴaƴa da jikoki idan yana wani badala ka gani shi yake yi kai kake jin kunya on his behalf kai kake ji masa kunya wallahi kai kadai zaka ga abin kana rufe ido kana jin kunya amma shi baya ji saboda kana tana iya da baya fa akwai abin da jama'a ko ba don Allah ba ko dan bayan ka bai dace ka aikata ba ai mutun na kware yana da kishin bayansa shi yasa Allah ya ce mu faɗi magana mai kyau arama tana da ayyuka za ta taimaka muku fara bayanta wannan
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
وَأَنَّا تِكِي سُرَةُ الْأَحْزَابِ aya ta 71 da 72 anan Allah yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida a duk qur'ani a wadannan wurare biyu ne kare Allah ya kira qawlan sadida da nisa'i aya ta 9 sai ahzab aya ta 70 su kadai ne qawlan sadida a qur'ani guda biyu yan tagwaye ne Allah yace ku yi takawa ku fadi magana qawlan sadida sai yace yuslih lakum a amalakum in kuna faɗan maganan alheri to bayan yuslih lakum amalakum ku kanku aikin ku Allah zai gyara muku shi sannan wayaghfir lakum dhunubakum zai gafara muku zunubanku aikin ku Allah zai gyara akwai hadisi sun kai guda biyar da manzon Allah yace ƴaƴanka aikin ka ne
Allahu akbar
ƴaƴan da ka haifa su ma aikin ka ne ai waladika ma min sa'ayi ka ne ƴaƴan da ka haifa na daga cikin aikin ka to sai Allah ya ce in kana magana mai kyau Allah zai gyara maka aikin ka kai kanka zaka zama mutun na kware na biyu ƴaƴanka Allah zai kula da su zo mutanen kware ke sa koda kana harka ta radio ne ko kai mawaki ne ko kuma kai dan social media ne ka tabbatar duk abin da zaka faɗa ka faɗi gaskiya ka faɗi alheri PR ɗinka halal ne amma kar kai na sharri kar kai wani ƙarya ko gazafi ko batanci kan abin da bai aikata ba kar kuma ka yaba wani da abin da ka san bai yi ba na ƙarya ta zuke ta malle in zaka faɗa alherin wani ka faɗi abin da ya faɗa in kuma shi da kake yaba mai hankali ne ka yaba shi baka faɗi achievement sun sa ba a rayuwa ya san yaudararsa kake yi ranar da ka baya wurin to kuma zaka ci amanarsa don akwai jama'ar da su duk mijin da innata aura baba ne to su ne masu yabo babu achievement kawai su tara ma kasa ba su faɗi ga alherin da kai ba amma ka amince da mai faɗan alherin ka bayan ya ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza to ka cancanci kaza amma wanda yazo yace ko wuta ka shiga zamu shiga wuta ido a rufe ko a makance wallahi ba gaskiya yake faɗa ba shi yasa in mutun ya bi wasiyar qur'ani ya huta Allah ta'ala shi samu wani lafiya na'am bismillah
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما للين وذن سكيت دوكي مرايو وتا سكيت إنما يأكلون في بطونهم نارا lalle su wutar ma suke ci a cikin cikin su wasa yaslauna sa'ira ko kuma wasa yuslauna sa'ira qira'a biyu ne wasa yaslauna ko wasa yuslauna sa'ira duka ana karanta duka yana cikin qira'a sabaiya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka innal ladina lalle ne wadanda ya'kuluna amwalal yatama suke cin dukiyar marayu zulman din nan masdar ne amma sai zo kaman a matsayin hali na mufrad asali innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zalimina ne wato lalle masu cin dukiyar marayu suna azzalumai a shike dan ba cin dukiyar maraya duka aka haramta ba in kun yi kasuwanci da maraya ya baka kudi ka sayar masa da kayan sallarsa, kaga mafhum wanda suke cin dukiyar marayu ta bangaren suna zalunta su, cin dukiyar marayu ta bangaren zalunci wannan haramun ne gabaki daya, duk dukiya ma ka ci ta haramun zalunci ne, amma ta cin dukiyar marayu ta fi muni, wato a cikin zaluncin wannan ne babban zaluncin. Shi yasa sahabi babban malamin Qur'ani Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa sharrul ma'qul malul yatim, mafi sharrin abin da zaka ci a duniya shine ka ci dukiyar maraya a zalunci. Illacin ta yafi illacin dukiyar mai uba a zalunci, saboda shi wannan bai da baba, abin aji tausayin sa ne kuma kai ka zalunce shi a yanzu, wannan shine mafi sharri. Abu Darda radiyallahu anhu sahabi ne cewa yake yi ittaqi da'watal yatim, ka ji tsoron addu'ar maraya, yace don ita tsakaninta da Allah babu shamaki, a duk cikin mazlum babu wanda ke da illar ka zalunce shi irin maraya. Shi yasa jama'a, maraya yana marayu suna makwabtanka, zaka sai gidansu karka kuskura ka zalunce su dan ba su da kudi, kaje ka musu da barbaro, yana cin abin da ake yi. Karka zalunce su a gona, idan baban su ya baka bashin kudi kariya da suka yi shuru, wannan kudin yanzu dukiyar maraya ne, in ka danna kudin baban su yanzu ba na uban bane, kudin marayu ka danne koda bashi ya baka, ya shiga cikin wannan bala'in cin dukiyar maraya din. Mafhum? Tayyib, ya shiga cikin cin dukiyar marayu. Yana da wahala a Qur'ani kaga irin wannan ibara din. Kaga Allah ya ce a baya, yace me? Ya kira siffa uku da Allah zai kare ka daga cin dukiyar marayu. Na farko me?
Wal yakhsha alladhina
law taraku min khalfihim nabiyyu
ittaqillah
falyattaqullaha. Na uku,
su
faɗi magana mai kyau, in kai waɗannan ababe uku to zai kare ka daga innal ladina ya'kuluna amwalan yatama zulman, musamman wajen jin tsoron Allah da kuma yin magana mai kyau. Jama'a, magana fa tana da hatsari, babu wani society da bamu san hatsarin magana ba yanzu irin Northern Nigeria, musamman yanzu mun shiga cikin duniya ta TikTok da kuma artificial intelligence, aje a kirkiri bidiyo na ƙarya don a yi ɓatanci, aje a yi abin da mutum bai sani ba, wakilin wanda kai bawan Allah ne, kana ga Allah zai yafe? Wallahi annabi ya ce kalma ɗaya idan ka faɗa akan bawan Allah na ƙwarai tana iya sa ka gangara wutar jahannama, gangara wanda ya fi ratan da ke tsakanin mafitar rana da mafaɗarta. Kalma ta baki ƙwaya ɗaya kana iya faɗa dalilinta ka samu aljanna, kuma kalma ɗaya dalilinta ana iya zuwa wuta. Dalilin kalma Allah yana iya tsine wa mutane, a ramma ba mu misali ko ƙwaya ɗaya nan. Fa asabahumullahu bima qalu
jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinin.
Wannan cikin suratul Ma'ida ko aya ta 85, muhallu shahid aljanna, Allah ya ba wasu mutane sai ya ce Allah ya ba su aljanna kyautatta, asaba kyauta, sai ya ce bima kalu, kallifa bima kalu. A ramma a the same sura dawo baya, akwai jama'ar da Allah ya tsine wa su ma sai aiki da the same kalma, ya ce bima kalu. Bal yadahu
wa qalat al yahudu yadullahi maghlula غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
جماعة أفاي إبارة مهمة يا أنا أتكين سورة المائدة وأن آية 64 الله يتشي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم سي الله يتشي ولعنوا بما قالوا, an tsine wa Yahudawa bima kalu dan abin da suka faɗa. Tsinuwa ta Allah, dalilin me? Magana kawai, kalma suka faɗa Allah ya tsine musu. Dukka kalman nan kana iya maimaita ta a cikin sakan daya, kawai cewa suka yi yadullahi maghlula. Akan wannan kalmomi ne guda uku Allah yace an tsine musu. A gaba kuma aya ta 80 da nawa? Ta 85 sai yace fa asabahumullahu damdame
bima
qalu sai yace me jannatin suma Allah ya basu aljanna sai yace da the same kalmomi bima qalu duka bima qalu ne wannan Allah ya tsine musu wancan Allah ya basu aljanna duka kalmar baki ne magana sai qur'ani duka bima qalu ne bi'un da mamun da mimun sai alifun kawai sai qalu bima qalu bima qalu ashe wata kalma wani zai a sakan daya ta kai shi aljanna wani sakan daya zai ta kai shi wuta don haka innal ladina ya'kuluna amwalal yatama Allah yace waɗanda suke cin dukiyar marayu mummunar magana na sa mutun ya ci dukiyar maraya ya zama kullun a bakin ka sai mummunar magana in zaka yi magana kullun bakin ka ko ya fada alheri ko ya yi shiru innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dukiyar marayu innama ya'kuluna fi butunihim naran abinda suke ci a cikin cikin su wuta ne bayan wannan aya ko ta aya da Allah yace ana cin wuta a ciki akwai karkace babu ustaz kana cewa babu akwai ƙarin aya daya qur'ani banda ka ta banda kai akwai wanda zai iya ka bani wata aya banda kai na kayin kurin ka wato barin ajiye ka ustaz Isa na'am wa alaikum salam a ba wuta ba wannan ba na'am bismillah na'am ba haka ta fara kai sai na baka garin wayashtaruna bihi samanan qalila fi butunihim illa nar cikin baqar aya ta nawa 175 haka ne wadannan sune kadai kwaya biyu da Allah ya kira cin wuta kai sai innama ya'kuluna fi butunihim nara da wanda ke cin dukiyar marayu da wanda yake sai da ayoyin Allah dan neman duniya bi ma'ana wanda ya sacrificing addinin sa dan duniya to wadannan sune guda biyu Allah ya kira kai sai wuta suke ci kuma wasa yaslawna sa'ira da sannu za a kai su wutar sa'ir Allah ta'ala ya kare mu daga wutar sa'ir akwai wuta da Allah ya halitta wadanda kunar su ta sa sauran wuta da suke lahira suna addu'a da cewa Allah ya kare su daga azabar ƴan uwansu wutar saboda su neighbors ne makwabta ne bala'in wutar yana damun su wutar lahira malamai suka ce wutar sa'iri na daga cikin wutar da aka siffanta da wannan a ce wuta ce kasar akwai su jahannama akwai laza akwai su hutsama akwai su sa'ir to waɗannan su hawiya waɗannan wutatan a cikin su akwai masu addu'a ya Allah ka kare mu daga azaban wacce wuta tana kona mu ma mun shiga uku daga azabarta Allah la ilaha illallah Allah ka kare mu daga wuta shi yasa abinda zai nisantar da kai daga wuta koda kwatan kwacin sadaka ne na dibino to kai shi barin dibino ka ba da shi Allah ta'ala ka kare mu daga wuta Allah ka kare mu daga azabar wuta Allah ka jigan iyayenmu da malamanmu ka albarkaci zuriyar mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم